Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zarau Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau ranar Laraba, 27 ga watan Maris na shekarar 2019. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa iyayen ɗaliban makarantar Chibok da har yanzu ke hannun mayakan Boko Haram na ci gaba da jan hankalin hukumomi a Najeriya akan halin da suke ciki.
Yara mu duka an kwashe, waɗansu ƴan uwana jini ile VIP nan ya kashe saboda tunani yaro babu.
Muna zuwa villa kowane lokaci da mashin cewa muna neman ƴan matan mu. Wani lokaci ma muna zuwa kawai mu tsaya ranar ya dame mu, wayansu suna faɗuwa kawai mun koma da yiwuwar mu kawai mu suke zuwa gida.
To muna tafiye da ƙarin bayani. Bayan haka za ku ji rahoto akan abu na gaba da shugabannin Najeriya ya kamata su maida hankali a kai tunda an kammala zaɓuka. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan me shugabannin Najeriya a kowane mataki ya kamata su maida hankali a kai don ciyar da ƙasar gaba tunda yanzu dai an kammala zaɓe. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada amanta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga ƙasar Ghana, amma duk sai bayan labaran duniya.
Masu sauraro, barkanmu da wannan dare. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce Russia dole ne ta fita daga Venezuela bayan da sojojin ƙasar Russia suka shiga ƙasar. Trump ya bayyana cewa babu matakin da ba za a iya ɗauka ba, yayin da yake amsa tambayoyin manema labarai a yau Laraba game da ko Amurka za ta yi amfani da ƙarfin soja wajen tilastawa Russia ficewa daga ƙasar Venezuela. Trump ya ƙara da cewa ƙasar Russia ta san da matsaya Amurka akan wannan batu. Trump ya bayyana haka ne a taron manema labarai a fadar White House, yayin da yake tare da Fabiana Rosales, matar shugaban ƙasar Venezuela, da kuma shugaban riƙon ƙwarya Juan Guaido. Shafin abota na Facebook ya sanar da cewa yana hana yabo goyon baya da kuma wakiltar Turawa masu ƙyamar baƙar fata a shafinsa da kuma na Instagram wanda ya mallaka. Kamfanin ya sanar a yau Laraba a shafin yanar gizo yana cewa a bayyane yake cewa waɗannan ra'ayoyin suna da nasaba sosai da ƙungiyoyin ƙiyayya kuma ba su da wani wuri a shafukanmu. Sanarwar ta Facebook ta ce kamfanin ya daɗe yana hana maganganun tsana da ba'a da kuma nuna ƙabilanci ko bambancin addini. Ko da yake Facebook yana ba Turawa masu ra'ayin kishin ƙasa izinin bayyana ra'ayoyinsu domin sun bambanta da masu ra'ayin wariyar launin fata. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomin ƙasar Mozambique da hukumomin agaji na ƙasa da ƙasa suna ƙoƙarin magance mummunan tashin hankali da kuma mutanen da suka ɓace sakamakon wata mummunar iska. Da a yanzu haka ƙasar Mozambique na fuskantar sabon ɓarkewar cutar kwalara. Babban jami'in kiwon lafiya Usaini Isa ya shaida manema labarai a yau Laraba cewa an samu mutane 5 da suka kamu da cututtuka da suka shafi gurɓacewar ruwa a wani yanki na birnin Biara, inda guguwar ta fi ɓarna lokacin da guguwar ta lalata garin Mozambique, Malawi da Zimbabwe a makon da ya gabata. Iskar mai ƙarfi ta lalata kayan gine-gine a garin, ciki har da hanyoyin ruwa da tsarin samar da ruwa mai tsafta. Ma'aikatan kiwon lafiya suna fama da yawaitar mutane da suke fama da barkewar cutar. Hukumar kiwon lafiya ta duniya WHO a takaice ta ce ana kyautata zaton za a kai maganin rigakafin cutar kwalara 900,000 a cikin yankin a wannan mako. Sakatare janar na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya ce a ranar Talata da ta gabata al'ummomin ƙasa da ƙasa na buƙatar gaggawan tallafin kuɗi don taimakawa ƙasashe uku na kutancin Afirka wanda mummunar iskar ta afkawa.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da batun tsaro a Najeriya. Kusan shekaru biyar kenan da 'yan kungiyar Boko Haram suka sace ɗaliban makarantar Chibok sama da 200 a arewa maso gabashin ƙasar. An iya ceto wasu da dama, wasu sun hallaka, wasu kuma har yanzu suna hannun mayakan. Iyayen ɗaliban da ƙungiyoyin fafutuka a ƙasar na ci gaba da jan hankalin gwamnatin Najeriya a kan ceto 'ya'yansu da duk sauran waɗanda ke hannun mayakan. Ga fassarar wannan rahoton na Timothy Obiezu daga birnin Tarayya Abuja.
Har yanzu sama da 'yan mata 100 ne suka kasance tsare bayan shekaru biyar da 'yan kungiyar ta'addanci ta Boko Haram suka sace su daga makarantarsu. Shugaba Muhammadu Buhari ya yi alƙawarin cewa ceto su na ɗaya daga cikin muhimman abubuwan da zai maida hankali a kansu. Wasu daga cikinsu an sake su, amma wata kungiyar fafutuka ta ce gwamnatin shugaba Buhari ta fi maida hankali wajen tattalin arzikin ƙasar, inda ta manta da 'yan matan da aka yi garkuwa da su. Charity Job ta ce rabanta da ganin 'yarta tun safiyar 14 ga watan Afrilu shekarar 2014 da ta bar diyarta a makarantar Chibok. Awana na ɗaya daga cikin 'yan mata 276 da 'yan Boko Haram suka sace.
Tashin hankali nan yana zuwa bai zuwa da kusa da mu ba. Kafin mu ji muna nan kwace hankali, kafin mu ji ran ɗaya duka an kwashe yaran makaranta duka da nawa a ciki, duka da na 'yan uwana. Yaran mu duka an kwashe. Kullum waɗansu 'yan uwana jini ile VIP nan ya kashe saboda tunani yaro babu. Mun da ka gani mu wana buka rage VIP bai kashe mu ba.
Kuma har yanzu 'yan mata 112 suna tsare. Wannan garkuwa da 'yan matan da aka yi a shekarar 2014 ya ja hankalin daukacin duniya, inda har ya zama sanadiyar da aka kirkiro wata kungiyar 'ya'yata lamari mai suna Bring Back Our Girls, wato a turance a dawo mana da 'yan matanmu. Har yanzu shekaru biyar kenan iyaye kamar su Charity na fatan saduwa da 'ya'yansu wata rana.
Muna zuwa villa kowane lokaci da macin cewa muna neman 'yan matanmu. Wani lokaci ma muna zuwa kawai mu tsaya ranar ya dame mu wayansu suna fadawa kawai mun koma da yunwa mu kawai mu suke zuwa gida.
Malam Sule Kwari ya ce muna zuwa akai-akai domin neman 'ya'yanmu tun daga safe har zuwa yamma, wasu har su ma suke saboda tsananin zafi. Amma kungiyar fafutuka ta Bring Back Our Girl tana zargin gwamnati da rashin bada himma wajen ganin an kwato sauran 'yan matan. A wani zanga-zanga da suka yi ga Fani Yanga, shugaban kungiyar sun ce ba za su zuba wa gwamnati ido ba har sai gwamnati ta yi wani abu.
Since the 106 Chibok girls are released, we have not heard anything from federal government.
Suna cewa tun bayan da aka saki 'yan mata 106 ba mu ƙara jin komai ba daga gwamnati, don haka ne dole gwamnati ta tsaya akan matsayinta. Gwamnatin ta tabbatar da sakin 'yan mata 21 a Oktoban shekarar 2016 da kuma ƙarin wasu 'yan mata da 82 a watan Mayu shekarar 2017. Alƙasim Abdulkadir mai magana da yawun fadar shugaban ƙasa akan harkokin arewa maso gabashin Najeriya ya ce har yanzu gwamnati na ƙoƙarin neman hanyar sakin 'yan matan.
I'm sure very soon we'll reach a middle ground where some of the abductees will be released to their families.
Malam Abdulkadir ya ce, na tabbatar da cewa nan ba da dadewa ba, za mu cimma matsaya inda za a saki sauran 'yan matan. A shekarar 2015 lokacin da shugaba Muhammadu Buhari yake yakin neman zaben shugaban kasa, ya dauki alƙawarin kwato ƴan mata da duk jama'ar da ke hannun ƴan ta'addan Boko Haram. Amma masana sun ce yanzu yafi mai da hankali ne akan tattalin arzikin kasar. A zagayewar shekaru 5 da sace ƴan matan, kungiyoyin fafutuka kamar su Bring Back Our Girls na kira ga shugaba Muhammadu Buhari da ya tuna da alƙawarin nasa na ceto ƴan matan, kuma ya maidawa abin matukar mahimmanci da cancanta.
Madalla a gaida Daula Salem da ta fassara wannan rahoton. Yanzu kuma sai batun siyasar Najeriya. Za a iya cewa an kammala dukan zabuka kasar in ba kamar a jihohin Adamawa da Rivers ba. Yanzu abin da ƴan kasar suka zuba ido su gani shine abin da sabbin zababbun shugabanni da kuma waɗanda suka zarce za su yi domin ciyar da al'ummar su gaba da kuma Najeriya baki daya. Wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu El-Hikaya ya hada mana wannan rahoton.
Yanzu dai masu zabe ko al'ummar Najeriya sun maida hankali ne kan cika alƙawarin kamfen ga waɗanda suka lashe zabe a tarayya da jihohi in ka ɗaya batun ƙararrakin ƙalubalantar zaben a kotu. Ga shugaba Buhari da ya samu tazarce karo na biyu na alwashin cika alƙawarin mataki na gaba next level da aka yi haɗa da buɗe gwamnatinsa don ba wa ɓangarori damar ba da gudumawa. Shugaban hukumar hana fasa kwabri Kanar Hamid Ali mai ritaya ya jaddada hakan.
Shugabancinmu na haɗin kai ne, muna so mu tafi da kowa don saboda mu sami ci gaba a ƙasar nan, saboda haka ba batun bambanci ba ne, kuma da kace wai ko an sami rabo. Rabon kai da wannan tafiyan da aka yi banga wani rabon kai ba da ya bayyana.
Babbar jam'iyyar adawa da ta kai kara don kalubalantar sakamakon zaben ta ce tana sa ran amshi madafun iko daga hukuncin kotu don sauya APC da ta ce na alkawari ba gani a ƙasa. Sanata Umar Tsauri shine babban sakataren jam'iyyar PDP kuma ya faɗi muradin na jam'iyyar tasu.
An kawo hujja Allah ba azzalumi bane, duk abun da kake yi Allah na kallo, akwai lokacin da Allah zai guda maka iyakarka. Duk duniya muke so sani cewa wannan abun da jam'iyyar APC da gwamnatin APC ke yi kowa ya san ba daidai bane. Wato mu kara abi kadi duk irin hanyar da za a bi ta shari'a, abi a gane wa ya ci zabe, a yanke hukunci wanda ya ci zabe, a bashi dama ya kasance shine shugaban kasar Najeriya ko Buhari ko Atiku.
Dr. Abubakar Kari na cibiyar demokradiya ya bayyana irin kalubalen da ke fuskantar gwamnatin Buhari da hakan ya hada da rashin cimma nasara ta zahiri a yaki da cin hanci.
Yanzu mutane suna tararradi zuwa daga gari zuwa gari, kuma wannan matsala ce da shafi kowa da kowa. Idan ake magana da cin hanci da rashawa, duk da yake wannan gwamnati tana ikirarin yaki da cin hanci da rashawa, amma mu ba ma ganin ana samun nasara sosai, tunda har yanzu wannan cin hanci da rashawa shi kanshi yana nan ya bazu a tsakanin ma'aikatan gwamnati da waɗanda ma ba ma'aikatan gwamnati ba. Sa'annan kuma uwa uba tattalin arziki har yanzu yana cikin halin haulai, akwai rashin aikin yi ta ko ina. Akwai fatara da za a ce babu kuɗi a aljihun mutane. Sa'annan akwai ƙalubale ta fannin ilimi, ta fannin lafiya, ta fannin daban-daban. Saboda haka akwai namijin aiki ƙwarai da gaske a gaban shugaba Muhammadu Buhari da sauran waɗanda aka zaɓe su a matakai daban-daban. Tunda kusan za a ce daga 2015 har yanzu babu wani abin da za a ce na ku zo ku gani wanda ya canza zani.
Har yanzu dai manyan jam'iyyu biyu ke da tasiri a Najeriya da hakan ke nuna in dai manufofinsu na da tasiri za a iya samun sauyi, inda hakan ba lalle ba ne ya zama abin dubawa don sauya shekar 'yan siyasar daga nan zuwa can. Nasiru da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Nasiru Adamu El-Hikaya. Kamar yadda muka faɗi a baya, yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan me shugabannin Najeriya a kowane mataki ya kamata su maida hankali a kai don ciyar da ƙasar gaba tun da an kammala zaɓe. Amma kafin mu buɗe layukanmu, ku shakata da wannan waƙar.
Gauna ya za kwado, ce hukangi wa mai. Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
Mun samu kira na farko daga Kwara.
Assalamu alaikum, mai magana Dalla Garba Dina Sokoto Najeriya, mai Blouse kala kala daga nan Kwara a Najeriya.
To muna jan ka mai Blouse kala kala.
To a gaskiya dangane da wannan shugabanni da Ubangiji Allah Subhanahu wa ta'ala ya ba mu, to mu kira mu gare su, to ya kamata su yi duk abin da ya kamata wanda ɗan Najeriya zai ji daɗi. Musamman ma halin Najeriya ya kamata a wurin hudu da tattalin arziki da wa jama'a ayyuka waɗanda yake suna so irin suna hakan ga da ruwan sha da wutar lantarki da duk abubuwa dai na buƙatu waɗanda mutane ke amfani da su, to ya kamata a ce an yi su, abin da ya shafi gwamnatin tarayya da kuma sauran gwamnatin jihohi. Mai magana Bello Garba Dina Sokoto Najeriya daga nan Kwara, nagode BOA.
To mu ma mun gode Malam Bello Garba mai Blouse kala kala daga Kwara. To muna da yin sauraron ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan irin abubuwan da kuke fatan shugabanni za su fi maida hankali a kai domin ciyar da kasar gaba. Mun samu wani kira daga Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Kaduna?
Hajiya Madan Dauda, sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar Kawo Kaduna, Najeriya.
To Alhaji Musa Garo, muna jinka.
Kamar inda a cikin kungiyancen mu wai mabuga waya a gidan rediyon BOA ina shugabantar ta, mun yi kokari mun tallata wayannan yan takara yan siyasa namu na Najeriya. To muna fatan kada su ba mu kunya, kamar inda al'umma suka tsaya suka zaɓe su da irin wayar da kan al'umma da muka a kafafen watsa labarai na duniya baki ɗaya. To ya kamata a ce da gaskiya ɗaya a maida hankali wajen dubawa talakawa, domin idan muka ɗauki kin ga matsaloli da wanda suke mutane da yawa za su ga suna hasashen cewa akwai yiwuwar za a samu wani dangantaka ko kuma wasu abubuwa wanda ce ba shi ne al'umma suke fata ba. To muna fatan dai shugaban ƙasa tun daga sama ya kokarin da zai kawo wa talakawan Najeriya sauki, domin gaskiya talakan Najeriya ya nuna Muhammadu Buhari ana tare, a gwamnonin da muke da su a dawoyinmu an nuna musu ana tare. To kaga idan ba su nuna mutane sun kawo musu kokarin da su kawo musu abubuwa an same da sauki ba, to gaskiya za su ba mu kunya. Ko muna fatan ba haka muke fata ba, Allah subhanahu wa ta'ala ya turo da shi wa gabaninmu.
To mun gode Alhaji Musa Garo, har yanzu dai muna nan a Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Alhaji Baɗi, insha Allah Shu'abul Ahli Mahmuda Iwa.
To muna jinka.
To hakikani abin da ce ma shugabanninmu gaskiya su tausaya mana, kamar yadda muka fito kwanmu da ƙwarƙwatanmu muka zaɓe su, misali musamman sauƙin rayuwa na abu na farko nake kira ga janar Muhammadu Buhari wajen harkar tsaro ɗin nan, musamman 'yan garkuwa da mutane da sauransu, dai yana ƙoƙari. To don Allah a ci gaba da ƙoƙari. Sannan kuma an koma fannin makaranta talakawa, gaskiya akwai masu ci gaba da karatu. To gaskiya makarantu musamman jami'o'i ya yi kuɗi da yawa, ya sa idanu a kan wannan wurin. Idan aka dawo haka man aikin gona haka, don Allah ina ƙoƙari aka ya ƙara ƙoƙari. Ina fatan Allah ya wuce musu gaba, kuma Allah ya sa mu musu daya ta yanda shari'a ta ce su kuma su mana mulki kamar da shari'a ta ce. Allah ya sa
To mun gode da ra'ayinka, yanzu kuma zamu je Bauchi.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Bauchi?
Sunana Umar Ahmad daga jihar Bauchi.
To Mallam Umar, muna jin ka.
Ina addu'a wa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, Allah Ubangiji ya idda masa nufin sa na alkhairi akan.
Mallam Umar, ko kana tare da mu? To lai Mallam Umar ya goce, amma har yanzu dai muna nan a Baucin, mun ƙara samun wani kira.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Umar Ali kake magana ke da nufi.
To wani Mallam Umar din ne kuma muka ƙara samu, muna jin ka.
Eh, ai nan kuwa ni abin da nake so in ja hankalin shugabannin mun nan.
Eh.
Su yi mana adalci.
To
abin da muke bukata dama shi shugaba dama bai yake bukata. Yawwa. Shi kuma na ƙasa kuma ai masa adalci.
To kamar waɗanne irin abubuwa ne kake fatan ganin an yi adalci a kansu ko za a yi?
Kamar abubuwa dai, kamar abin da shi haƙƙi din mutane kane a kokari a bashi.
To mun gode Mallam Umar Ali daga Bauchi, yanzu kuma zamu je Sokoto.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Sokoto? Assalamu alaikum malami na Sokoto, ko kana tare da mu? To ina ga layin malami daga Sokoto ya goce, zamu sake komawa Kaduna yanzu.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Kaduna?
Rabu mai manja da kanwa dokan linje.
To Mallam Rabu, muna jin ka.
To gaskiya muna ma wannan gwamnati fatan alkhairi. Domin wancan karin gaskiyan magana fa ba su komai ba, tsananin soyayya da muke ma babu Buhari ne mu sake zaɓan shi. Kuma muna zaton abubuwa na alkhairi zai biyo baya. Kamar misali, ‘yan majalisu da sanatoci su haɗa kai don Allah su mana aiki. Musamman ma a ce asibitocinmu, hanyoyi, wutar lantarki, ruwan sha, abin da ya gashi na makaranta. To duka dai babu fa, mu ba wani aikin da ya gaito, amma wannan kanin muna fata Allah ya ba su iko.
To mun gode Mallam Rabu'u mai manja daga Kaduna, yanzu kuma za mu sake komawa Bauchi.
Assalamu alaikum Hajiya Maryam Dauda.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Bauchi?
Sunana Ayuba Garba, imam daga Katin Madaki a jihar Bauchi.
To Ayuba Garba, muna jin ka.
To ra'ayina na yau, alhamdulillahi jihar Bauchi dai mun samu sabon gwamna Sanata Bala Muhammad a jam'iyyar PDP. Sannan kuma yawanci 'yan majalisarmu na jiha da na tarayya sun fito daga jam'iyyar APC ne. To muna so lalle su samu haɗin kai su ciyar da jihar Bauchi gaba, a manta da bambance-bambancen jam'iyya, a haɗa kai. Sannan kuma akwai wani babban aiki da muke so ya haɗa kai da 'yan majalisarmu na tarayya, shine magana aikin Katin Zaki Dam. Lalle su tunkari shugaban ƙasa akan magana aikin Katin Zaki Dam domin jihar Bauchi ta ci gaba. Na gode mai magana Ayuba Garba, imam Katin Madaki a jihar Bauchi.
Kamu ma mun gode Mallam Ayuba Garba, imam, kuma anan zamu dasa aya a ɗaukar wayoyinmu, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu zamu sake ba ku wata damar. To har yanzu dai kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu anan na cewa karfe 4:53, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Black Stars din kasar Ghana ta lallasa kasar Mauritania da ci 3-1 a wani wasan sada zumunci a Accra Sports Stadium. Sai dai Black Stars da sau 4 tana cin kofin na Africa ba ta burgi ba ko kadan. Gani yadda ta kasa yin kace-kace da kasar da farkon lokaci kenan da za ta halarci gasar cin kofin Africa. Mataimakin captain din Black Stars Andre Dede Ayew ya nana ta cewar har yanzu Ghana ce tafi cancanta ta lashe kofin kasashen Afirka a watan Yuni mai zuwa. Sau biyu cikin kusan shekaru 20 Black Stars na dab da lashe kofin, amma ta kasa. Misalin a shekara ta 2010 inda kasar Masar ta hana mata wannan kofin. A shekara ta 2015 kuma Cote d'Ivoire ta ce gata nan. Yace yayi imani akwai kasashe kamar 4 dake a cikin irin hali na Ghana. na iya cin kofin da kuma suke a cikin matsi, amma Ghana za ta yi duk nayi ta sake damkar kofin a wannan karo. Coachin Black Matheson Ghana Ibrahim Tanko ya ce akwai gumurzu sosai a zagayen ƙarshe na wasannin samun cancantar shiga gasannin CAF na matasa ƙasa da shekaru 23 tsakanin Ghana da Algeria. To amma kuma ya ce za su samu galaba akan Algeria. Ƙasar Ghana za ta fafata ne da ƙasar ta Afirka ta Arewa bayan ta doki Gabon da ci 4 da nema a yawan goluka bayan sun yi baran-baran a zagaye na biyu na karawarsu a ranar Talata. Coach Ibrahim Tanko ya ce ko da yake bai da cikakken masaniya game da Algeria, zai yi nazarin su sosai kan su haɗu, kuma yayi imani yaransa za su baiwa marada kunya. Tsohon jami'in zartarwar House of Oak Dino nan ya bayyana jin daɗin sa cewa a ƙarshe dai za a soma gasar kwamitin daidaita ƙwallon ƙafar Ghana na musamman a ƙarshen mako. Nunan wanda ɗan Amurka ne, ɗaya ne a cikin kwamitin riko na ƙwallon ƙafar ƙasar, sai dai ya bar matsayin nasa a farko-farkon wannan wata saboda rashin wasannin ƙwallo a Ghana. A dalilin kaddamar da gasar a ranar Litini, Mark Noonan ya aiko da saƙo yana isarwa fagen sha'anin ƙwallon ƙafar ƙasar fatar alhairi a gasar. Ya ce, "Ina ta yadda ku waɗanda sun kai ruwa sun kai tsaki a sha'anin ƙwallon ƙafar Ghana fatar alhairi a gasar da ke tahi." Shugabar hukumar ƙwallon ƙafar duniya zai halarci taron bayyanar da jadawalin gasar cin kofin Afirka a ƙasar Masar. Zai haɗe da shugaban hukumar CAF Ahmed Ahmed da wasu tsofaffin zaratan 'yan ƙwallo na Afirka da sun ka hada da Didier Drogba da Samuel Eto'o. Ranar 12 ga watan Afrilu za a gabatar da jadawalin a birnin Alkahira, kuma shugabannin tarin hukumomin ƙwallon Afirka za su halarta. Da wannan labari muka iso ƙarshen labarin na yau. Ridwan Allah Mukhtar Abba, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Kuma madalla yanzu kuma ga labarai, amma wannan karan a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce Russia dole ne ta fita daga Venezuela bayan da sojojin ƙasar Russia suka shiga ƙasar. Trump ya bayyana cewa babu matakin da ba za a iya ɗauka ba, yayin da yake amsa tambayoyin manema labarai a yau Laraba game da ko Amurka za ta yi amfani da ƙarfin soja wajen tilastawa Russia ficewa daga ƙasar Venezuela. Shafin abota na Facebook ya sanar da cewa yana hana yabo, goyon baya da kuma wakiltar Turawa masu kyamar baƙar fata a shafinsa da kuma na Instagram wanda ya mallaka. Kamfanin ya sanar a yau Laraba a shafin yanar gizo yana cewa a bayyane yake cewa waɗannan ra'ayoyin suna da nasaba sosai da ƙungiyoyin ƙiyayya kuma ba su da wani wuri a shafukanmu. Hukumomin ƙasar Mozambique da hukumomin agaji na ƙasa da ƙasa suna ƙoƙarin magance mummunan tashin hankali da kuma mutanen da suka ɓace sakamakon wata mummunan iska, da a yanzu haka ƙasar Mozambique na fuskantar sabon ɓarkewar cutar kwalara.
To madalla, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin madauke da wani sabon shirin. A madadin Zarawa Aminu Fage da ta taya ne gabatar da shirin, da Miss Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni, da injiniyanmu Mr. Cedric, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.